Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu jin mu da maraicin Alhamis dinnan 9 ga watan Yuni, assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuke ji akan mitoci 25 da 22 da 16. Shirin da kuma kuke iya ji ta internet a voahausa.com ko ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger, kuna iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa zai duba illolin luwadi a likitance, ganin cewa ma yanzu haka matsalar luwadi ta shafi zamantakewar auratayya.
Wannan matsala ko ita ce ta luwadi har ya shiga a zamantakewar mu ta auratayya. Wai kaga mazaje masu abun hannu ba sa mutunta matansu sai in sun amince cikin wannan lalata ta luwadi.
Ayar mu ta yau ma akan wannan batu ne na masu canza manhawar saduwar arme, wato mazan da ke kusantar matansu ta dubura.
Ta haramta mutum ya kusanci matarsa ta inda ba a halalta masa ba, wato sabanin faraji. Ta haramta wa mutum ya kusanci matarsa ta bayanta ko kuma ta wani waje wanda bai halalta ba.
Za mu tattauna illolin da Professor Muhammad Kabir, ƙwararren masani a ɓangaren lafiyar jama'a, zai yi mana bayanin illolin luwadi ga lafiyar mai yi da wanda ake yi wa. Kuma muna tafe da kulamar Ramadan da kuma amsoshin tambayar mu ta Facebook. Ku biyo mu, ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa. To a Facebook mun yi muku tambaya cewa waɗanne irin masifu da bala'o'i luwadi ke jawo wa al'umma? Ga amsoshin wasu daga cikin ku.
A gaskiya luwadi yana da illoli da yawa, amma babbar illar ita ce da zarar aka taɓa yi ma mutum to shi ma sai ya ɓata wani. Kuma idan sha'awar aikata luwadi ta taso ma mai yi, to sai ka ga ya yi yunƙurin yin hakan ga duk wanda ya samu, kuma ko a gaban mutane. Da watan Allah ya raba mu da aikata wannan mummuna aiki, amin. Sako daga Mustapha mai Radio Idris Marabar Musawa.
Assalamu alaikum filin yau da gobe na sashen Hausa na VOA. Illolin luwadi a cikin al'umma suna da yawa, amma kaɗan daga cikinsu sun haɗa da yaɗa miyagun cututtuka, rashin zaman lafiya, ƙyamar juna, da ma rashin ƙauna da yaɗa zanga-zanga a lokacin da aka samu masu yin wannan ɗanyen aikin suna aikata shi a aikace, da ma jawo wasu bala'o'in da ba a san mafitarsu ba a cikin gida, shiya, gari, da ma duk inda ake yin wannan luwadi. Domin Allah da manzansa suna ƙyamar luwadi kai har ma ambatansa. Don haka muna kira ga musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba da su guji luwadi da ma faɗin kalmar baki ɗaya. Sako daga Rulwana Sa'idi ga yare.
Yau da gobe a gaskiya luwadi yana gurɓata tarbiyyar al'umma, don duk wanda aka yi da shi har ya saba to shi ma ba ya da wani buri sai na ƙoƙarin aiwatar da haka akan waɗansu yaran. Kaga daga haka kahin Ankara an ɓata mahi akasarin mutanen wannan yanki ko anguwa. Sako daga Baffa Mahmud Hamid.
Tab, yau da gobe akwai babbar masifa irin talauci da ƙuncin rayuwa, daga ƙarshe ma Allah ya shafe al'umma akan wannan masifa ta luwadi. Gashi yau a ƙasata abin ya zama ruwan dare, musamman a makarantun mata da maza, muguwar ɗabi'ar da ake yi kenan. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau.
Yau da gobe wallahi kun taɓo babbar matsalar da ke damun al'umma. Illolin luwadi suna da dama, daga ciki akwai lalata tarbiyyar yara, illata lahiyar mutum, cin zarahin halitta, wulaƙanta al'umma da ma tozarta makomar ɗan adam. Sako daga Ahmad Yakubu Zandam.
Yau da gobe luwadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai, illolin shi ba sa misaltuwa, saboda ko dabbobi ka duba ba su bin jinsin junansu, ballantana mu bil adama. kuma yana bata tarbiya, al'ada da dai sauransu. Allah kai mana tsari baki daya. Sako daga Lukmanu Muktar.
Subhanallah, Allah kai mana tsari da aikin asha. Luwadi mummunan abu ne a cikin al'umma, bai haihuwar da komai illa masiha. Da zarar an samu mutum daya a cikin mutane, har idan ba a samu kariyar Ubangiji ba, to zai lalatawa al'ummar wannan guri rayuwa. Allah ka tsare mu da tsarewarka. Sako daga Inusa Yusuf Dogarawa Inusa.
VOA, wallahi suna da yawa, domin kamar yadda muka ji masana sun faɗi, duk lokacin da aka aikata luwadi, to sai al'arshi ta girgiza. Kun ga ko duk abin da zai haifar da hakan ai ba karamin bala'i bane. Fata dai shine Allah Ubangiji ya tsare mana imaninmu, kuma ya nisanta mu da aikata duk wani abu da yayi hannun riga da tanade-tanaden addininmu na Islama. Amin. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
Yau da gobe illolin suna da yawa, amma kadan daga cikin su harko dai jawo mu al'ummar da ake aikata wannan mummunan aikin hushin Allah da ukubar shi. Gurbata tarbiyar al'umma, wannan badalar tana jawowa al'ummar ta tsinci kanta a halin kaka na kai kamar yadda muke ciki a halin yanzu. Lura da waɗannan illolin da wannan alhashar take jawowa, ya kamata mu kaurace, kauracewa ta har abada, kauracewa ta dindindin. Idan kuma aka samu masu aikata wannan laihin, ya kamata a hukunta su kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada, dan hakan ya zama izina da gargadi ga 'yan baya. Sako daga Mutawakkil Gambadoku.
Yana da illoli kamar kashe zuri'a da saukar cututtuka da kuma uwa uba jawo fushin Allah tare da saukar bala'o'i irin na yunwa, talauci da rashin kwanciyar hankali. Sako daga Nana Khadija Aliyu.
To masaurare, ga kwalamar Ramadan yau ma daga gidan Maryam Kabiru Fage.
Salamu alaikum masu sauraron mu. Yau zamu dafa Chinese fried rice. Nan ga shinkafa ta dama can da na dafa ta tun da safe, ta huce ta yi sanyi, na aje ta a gefe. Yanzu kuma zan yayyanka albasa ta. In aje ita ma a gefe. Sai in dauki tukunya irin mai fadi din ta kamar ta suya kosai. Sai in daura ta akan wuta. Sai in zuba mariɗi sesame seed oil kaɗan a cikin tukunyar. Idan ya yi zafi, sai in ɗauki albasan nan da na yanka in zuba a cikin wannan tukunyar. Idan ta ɗan soyi kaɗan haka, sai in zo sai in ɗauki shrimp ɗinta. Ita wannan shrimp ɗin tana zuwa fara ne idan ba da fafiya ba ce ba, sai in zuba a tukunya. Bayan minti ɗaya za ka ga ta koma kalar hoda, wato pink color kenan. Tana koma kalar hoda nan kai sauri ka cire ta daga cikin wuta, saboda baka san ta dahu sosai. In ta dahu sosai, kana tauna ta kamar kana tauna roba ne. In ka ajiye ta a gefe, sai ka ɗauko man suya, vegetable oil ko kuma man gyaɗa, ka zuba kaɗan a ciki. Idan ka zuba man suyar ka ya ɗan yi zafi, sai ka ɗauki ita wannan shinkafar taka, wacce daman ta riga ta huce, sai ka zuba ta a cikin man. Ka juya ta saboda dole sai ta saki tunda tana da sanyi, ka juya ta ko wuta ya ɗan doke ta kaɗan. Idan ka juya ta, sai kuma ka ɗan ɗauki turmi ƙarami, ka zuba attarugu da albasa a ciki, ka daddaka kaɗan, ka yi kamar jajjage. Idan ka ɗan jajjaga attarugu da albasarka, sai ka juye a ciki. Daga baya kuma sai ka samu albasa mai lawashi, ka yayyanka spring onion kenan, ka yayyanka ta, ita ma sai ka zuba duk a cikin tukunyar shinkafar. Sai ka yi kamar half, ka yi ɗan rami haka, sai ka fasa kwai kamar guda biyu a ciki, su ma ka soya su. In ka soya, sai ka zo duk ka haɗe su gaba ɗaya, sannan sai ka ɗan zuba soy sauce kamar quarter kofi kenan, like 1/4 cup of soy sauce. Idan ba ka da soy sauce, za ka iya zuba magi mai ruwa, amma kada ka zuba shi da yawa saboda shi yana da ƙarfi. Idan ka gama, ka ɗan saka salt, gishiri kenan, kaɗan a ciki. Sai ka ɗauko ita wannan shrimp ɗin da muka kwashe ɗazu, sai mu juya ta a kai, duk mu haɗa su su dafu tare. Bayan ɗan minti ɗaya ko minti biyu, shi kenan abincinka ya shirya. To, masu kallon mu, a sha ruwa lafiya. Nagode.
Jamila, gaskiya zan yau zan in gaida Maryam.
Ko? Ai ba ta da nisa.
Gaishe ta dai zan kawai yau. Ba kalama zan ba gaisuwa zan.
Amma menene shrimp ne da Hausa?
Ni dai na ji ana cewa jatallande.
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 Amma kowa dai shrimp din kowa san shrimp din.
Eh, yawa.
Amma dai zan gidan Maryam. Gaisuwa ba kalama ba.
Ba kalama ba. Ayarmu ta yau ita ce aya ta 222 a cikin suratul Baqara. Malamin mai bayani shine Dr. Sharif Al-Muhajjir na sashin nazarin addinin Islama a Jami'ar Yobe.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله madaukakin sarki cikin wannan aya mai girma yana cewa ana tambayar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin haila yace ku sani cewa haila cuta ce take fitowa a jikin mata saboda haka an umarce ku da ku nisanci matan ku lokacin da suke haila kuma kar ku kusance su har sai sun yi tsarki idan suka yi tsarki anan daga nan sai ku zo gare su ku kusance su ta inda Allah ya umarce ku kuma ku sani cewa Allah ta'ala yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawan tsarki wannan aya ta sauka ne sakamakon yawan tambaya da musulmai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna gani matan yahudawa ana tsanarsu ana kyararsu sosai ba a taba abin da suka taba in suka wuce waje ana sharewa da sauransu lokacin da suke haila sakamakon haka sai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin haila matan su saboda haka Allah ta'ala ya bada dama cewa za a iya kusantar mata sai dai banda jima'i. Nana Aisha ta rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kusantar ta kuma yana wasa da ita amma banda jima'i a lokacin da suke haila. Wannan aya ta zo da hukunce-hukunce guda uku. Farko ta haramta wa mutum jima'i da matarsa lokacin da take haila ko kuma kusantar wajen da take haila da shi har sai lokacin da jini ya yanke. Na biyu ta halalta wa mutum jima'i da matarsa bayan jini ya yanke kuma ta nuna cewa ba zai yi ayi wannan jima'in ba har sai an yi wanka an tsarkake jiki sannan kuma ta haramta mutum ya kusanci matarsa ta inda ba a halalta masa ba wato sabanin faraji ta haramta wa mutum ya kusanci matarsa ta bayan ta ko kuma ta wani waje wanda bai halalta ba sakamakon haka ga mutanen da suke canza manufar aure ko kuma manufar saduwar aure farko suke kusantar matan su a lokacin da ake haila ko kuma wanda suke kokari su kusanci matan su ta dubura ko ta inda ba Allah ya halalta ba wannan mummunar dabi'a ne kuma shine dabi'ar da Allah ta'ala ya kira akan shi cewa lalle a ji tsoron sa kuma a sani cewa za a sadu da shi ranar karshe kuma wanda ya kiyaye zai samu bishara mai inganci wato Allah zai saka mishi da alkhairi ranar karshe Allah ta'ala ya bamu dama mu yi biyayya a gare shi da umarnin da ya mana kuma ya sa mu zamto masu cika sha'awoyin mu ta hanyar halal ta inda ya halalta a gare mu kuma mu zamto masu jiran matan mu su tsarkake jikin su kafin mu kusance su wassalamu alaikum wa rahmatullah
Allahumma amin. To dama mun zabo wannan aya ce domin ta dace da batun mu na yau, wato batun wasu maza masu canza manhajar saduwar armi ko kuma mazan da ke kusantar matarsu matansu na armi ta dubura. Wannan matsala ce babba wanda har ta kai wani bawan Allah ya tuntube mu da wannan batu. Tunda aka ce waka ta hi dadi bakin mai ita, ku kasa kunne ku saurari wannan bayani daga bakin malamin.
Yawa kamar yadda ya tuntube ku shine na farko nuna damtuwa da godiya da program da kuke yi na domin matasa din saboda kuna ilmantarwa suna fadakarwa suna jawo hankali kuma yana da amfani kware da al'umma. Kuma da ya dace ni ma in fa in ga yamma wannan matsala da ke faruwa musamman a cikin al'ummar musulmi. An waye gari yau muna ta ganin matsaloli suna faruwa a cikin al'ummar musulmi. A tsoshi wannan abubuwa guda biyar ko su da nufi suna fito a cikin al'umma. Ba kuma gane sai yawan sabo da ake yi da kuma ainihin wato rashin imanta dokokin Allah. Wannan matsala ko ita ce ta luwaɗi. Luwaɗi ne yana da muni kwarai da gaske a shari'a da musulunci har da ainihin shari'a ta Kiristoci. Amma abin bakin ciki sai ka iske yau abin nan ya yi yawa har ya shiga a zamantakewar mutu a auratayya. Wai ka ga mazaje masu abin hannu ba sa mutunta matansu, ba su kimanta su, ba su darajanta su, su yi musu haƙƙoƙi, su biya musu haƙƙoƙin su na aure har sai in sun amince su wannan lalata ta luwaɗi. Idan mutum na da mata biyu ko uku, sai ki ga wata ta amince ta biya masa wannan buƙata ta fatiyanki, ita ce za ki gani tamkar wata sarauniya a gidan. Wadda take amincewa kuma, sai ki ga an wulaƙanta ta, an tozarta ta, an ci mutuncin ta. Ƙarshe dai ta je ta bar gidan. Wannan shi ne babban abin da nake so wannan program nasa ya zamanto ya yi jawo hankalin malamai da dukkan wanda ke da ida'a na tsakatuwan zamantakewa ta al'umma ya tofa albarkacin baki ta albarkacin wannan wata na Ramadan. Allah ya dace cikin ciyo ya yi musu wannan fitina, Allah ya inganta zamantakewa na musulmi da al'umma gaba daya. Wannan shi ne babban dalilin da yasa na ga ya kamata in kira hankalin su domin ku jawo hankalin malamai su yi nasiha a kai. Sannan abu na gaba shi ne matsala ta IDP. Wannan mutanen da suka samu kansu a wannan gurare na takura da matsatsi na rayuwa da talauci da tashin hankali ba zaɓin su bane ba, jaraba ce daga Allah subhanahu wataala. Amma maimakon mazaje su tausaya musu, su ainihin su kuma ɗauki izina da wannan zamantakewa na rayuwansu, amma ba shi ake ba sai a je ana exploiting nasu a wannan hali da suke. Mutum ya je ga matansa a gida ko ga matarsa a gida, amma ya je IDP a can ake zuwa neman mata. IDP matan IDP sun kamar su ne karuwa a cikin al'umma ne. Ake zuwa 1,500 saboda suna takure ba dalili ba ne, saboda kana cikin wahala ko kana cikin takura na rayuwa ka je ka saba wa Allah. Amma ana fakewa da matsatsin da suke ciki saboda a je a biya bukata na sukiyanki. Muna fata shi ma wannan a jawo hankalin mutane su ji tsoron Allah. Waɗannan mutane ɗan adam ne irin mu, jaraba ce Allah ya jarabe su da su. Saboda haka a taimaka musu da a yi amfani da daman da suke na wahala kuma a ƙara sa su cikin fushin Allah subhanahu wataala ba. Wannan shi ne babban dalilin da yasa na da ya kamata in kira ku domin in sanar da ku wannan abin kamar yadda kuka saba na gayyatar malamai da wanda suke masu nasiha da ainihin mahankalta a cikin al'umma. Su tofa albarkacin bakin su, su yi nasiha, su yi wa'azi, su yi gargaɗi. Allah maɗaukakin sarki ya shirya da ni.
To masu saurare, kamar da muka ce yanzu haka muna tare da ƙwararren likita a ɓangaren lahiyar jama'a Professor Muhammad Kabir, wanda za mu tattauna illolin wannan muguwar ɗabi'a da shi. Amma kafin nan ga wani saƙo da Nur G. Ishaq ya rubuto mana a Facebook. Ya ce hakan haramu ne a addinance kuma ya saba ma aikin mai lahiyayyen hankali. Yana da kyau likitoci su yi bayanin cutarwar da hakan yake wa lahiyar ɗan adam. Sannan ya ce jan hankali VOA, wannan hoton da kuka ɗora bai dace ba, da fatan za a gyara. Mu da kanmu sai da mun yi tunani sosai Mala Nura akan wannan hoto, amma wannan abin da muke so mu bayyana dole sai mun samu hoton da ƙarara zai nuna wannan muguwar ɗabi'a, saboda shi muka sa ka gawarce mu idan wannan hoto ya ɓata maka rai, amma dole ne mu sa wannan hoton. To Professor Kabir, salamu alaikum.
Alaikum salam malama.
Ina wuni?
Lafiya lau.
Ya azumi?
Alhamdulillah.
Yawa, to Professor, ka ji bayani daga bakin wani bawan Allah wanda wannan al'amari ya kai inda ya kai inda yake. Yanzu abin ya kai kamar mutum ne yana da mata ɗaya, biyu, uku, huɗu. A cikin matan shi wadda ta yadda ake wannan luwaɗi da ita ce mowa. Ita ce motoci da kuɗi da balaguro su umara su Dubai ko ina, wadda kuma ta ƙi yadda da ita da 'ya'yanta su ne kamar dabbobi a cikin gida. a likitance me illar wannan abu, za mu yi shiru mu baka lokaci kai cikakken bayani Professor.
To madalla. Na ji bayanin wanda ya tambaya, kuma na ji bayani kafin nan inda malam ya karanto aya wadda Ubangiji ya yi hani da wannan tabi'a. To da farko dai hanyoyi hudu ne da ake ɗaukaci cece tunda kun ce ni bayani cikakke. Na ɗaya ta shaƙa lokacin da ake numfashi a shaƙar iska da take ɗauke da ƙwayoyin cuta. Na biyu ta hanyar ci ko shan abin da ke ɗauke da ƙwayoyin cuta a ciki. Na uku ta hanyar wasu ƙwari masu ɗauko ƙwayoyin cuta daga mai cutar su sanya wanda ba shi da ita. To na huɗu shi ne ta hanyar gama fatar jiki ko tantanin jiki da wanda yake ɗauke da cuce-cuce. Shi tantanin na nufin akwai tantanin a can ido, in ka buɗe ido akwai a baki, akwai a farji mace, akwai a cikin dubura. To wannan hanya ta huɗu na ɗaukar cuce-cuce ko na kamuwa da cuce-cuce ita ake ta hanya nan ake ɗaukar cuce-cuce na jima'i. To a nan abin da zan ce shi ne tunda ba a halarci dubura domin jima'i ba, an yi ta domin fitar da kashi. To jima'i ta yi amfani da dubura ɗaya daga cikin abin da yake jawowa shi ne yana jawo a karce ga wanda ake wa ko ga wanda yake yi, za a samu a karcewa kuma ba wai lallai ta zama babba ba, ko ido ba zai iya ganin girmanta ba, amma ya isa ya sa jini ko wasu irin ruwaye su shiga daga wannan mutum shiga wannan mutum. To yawan kamuwa da cuce-cuce na jima'i ta amfani na dubura wannan tuntun an nuna ya fi yawan waɗanda ake samu ta amfani da farji da kamar kashi 60 cikin ɗari. Wato idan an yi amfani jima'i ta dubura nan da nan an fi kamuwa da cuce-cuce, kuma a gaskiya cuce-cucen nan suna da yawa. Bari mu ga kaɗan daga cikinsu. Mu somo da wani wanda kwanan nan aka yi bayanin wanda a ƙasashen Amerika ta Kudu, su Brazil, su Argentina, su Chile da sauransu ana samunsa, kuma har yakansa a haifi yara wanda kansu ya ƙanƙance kuma ba su da cikakken hankali, ana ce ma cutar Zika. To a kwanan nan a Amerika wani ya je irin wannan ƙasashen ya ɗauko kuma ya zo ya yi jima'i ta dubura ya samu wanda aka yi jima'in da ita. Saboda haka mun fara da cutar Zika. Wai cikin cuce-cuce da zan yi bayani gaskiya babu sunansu ta Hausa, saboda haka
turancin ma yawa.
Akwai ƙwayoyin cuta na chlamydia, ban taɓa ganin fassararsu da Hausa ba, amma tabbas jima'i ta dubura yana sa wannan ƙwayoyin cuta kuma suna sa mugun ciwo. Akwai cuta mai ƙwayoyin cuta masu kama da kwarkwata, ana ce musu crabs, su ma ana yawan samunsu idan ana jima'i ta dubura. Akwai cutar ƙanzuwa mai fitowa a gaban mace ko namiji, masu yin jima'i ta dubura suna yawan samun wannan. Sannan akwai ciwon sanyi, wanda muke cewa ciwon sanyi, wanda suke yin jima'i ta dubura nesa ba kusa ba sun fi samun ciwon sanyi wannan wannan idan ana jima'i ta dubura. Haka akwai ciwon hanta wanda ake kira hepatitis B, wanda wasu suna cewa har yafi ciwon kanjamau barna. Musamman wannan an tabbatar cewa masu yin jima'i ta dubura sun fi samun wannan cuta nesa ba kusa ba, nesa ba kusa ba yadda wanda suke yi ta farji inda Allah ya halatta. Akwai wasu kuraje kuma masu kamar hucewar zazzaɓi, su ma suna fitowa a gaban namiji ko a gaban mace, ana ce musu herpes. A herpes genitalis su ma an fi ɗaukan su da masu yin jima'i ta dubura. Akwai ƙwayoyin cuta da ake cewa mycoplasma, su ma ƙwarai an fi ganin su a wanda suke yin jima'i ta dubura. Akwai tinjerin wanda da turanci ake cewa syphilis, tabbas syphilis ya an fi samun su ga masu yin jima'i ta dubura. To bari mu ɗauko kuma kundin wannan cuta da duniya ta damu duniya wanda ake cewa ƙanjamau HIV, Human Immunodeficiency Syndrome, ko kuma AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome, ƙwayar cutar HIV ita an fi samunta nesa ba kusa ba ita ma idan ana yin jima'i ta dubura. Wannan an tabbatar a bincike da yake da turawa da kuma sauran masu ilimi kullum a cikin bincike suke an tabbatar da wannan. Akwai wata cuta
yawa Professor, lokaci ya fara ɗaga mana a hannu, amma wannan al'amari na luwaɗiya aka yi ya bazu haka tun ana ji yanzu har abin ya shiga cikin gidan aure, miji da matan shi biyu uku ko hudu zai rika yin wannan abin da wasu matan har ya ɗaukaka su akan waɗanda su suka ji tsoron Allah suka daina suka kiyarda kai. Ya aka yi wannan abu ya bazu haka?
Wallahi malama ribata shedan ce, shedan kana yin yadda Ubangiji ya umarni ya halatta maka ya kawata ma wani abu. Sannan ya kawata ma akwai kuma waɗanda za ka ja su saboda ka ce in sun yi za su samu kuɗi, ko in sun yi za su samu waɗansu maƙudan arziki, ko za su samu wasu ƙawace-ƙawacen duniya. Ta haka ne ake jan hanyoyi, ake jan hankalin mutane. Kuma tabbas mutane da yawa sukan yi abu wanda ba a kan hanyar gaskiya ke ba domin su samu.
Kuma kamar yadda ya bayani, ya ce manya-manyan masu kuɗi waɗanda ga sun an gansu suna da abin duniyar, wanda ya yi bayani kamar su ne suke yin waɗannan abubuwa.
Ai, ƙwarai kuwa, ƙwarai an fi samun su ga mutane manya-manyan masu kuɗi. Manya-manyan masu kuɗin nan da manya-manyan masu mulki, wallahi abin ta kai ce ko a ƙasarmu na Najeriya. Za ki ga masu mulki masu kuɗi, to ban sani ba ko yawan kuɗin ne yake daɗa an giza su, amma za ki ga ba su da wani aiki da wannan su yi da mata, su yi da maza, su yi da mata, su yi da maza.
To Allah ya sauwaƙi. Yawa Professor, muna godiya sosai da kai mana wannan bayani. Allah ya yarda za mu ci gaba da bayani akan illolin wannan al'amari. Mun gode sosai yanzu a madadin
Jamila Kabiru
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyan Mr. Skip da Professor Muhammad Kabir Halima Jumro ke sallama da ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya.